This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murar Amurka ne ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na la'asar sannan kuma 1 ga watan Disamba shekara ta 2015 tare nake da Sarfilu Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu haka zamu fara da jin labaran duniya amma fa kanin su Sarfilu.
Tsohon Prime Minister kasar Burkina Faso Mike Christian Kabore shine lashe zaben shugaban kasa. Kungiyar yaki da cin hanci ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta kiyasta kimanin mutanen nahiyar Afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da shawa a wannan shekara. Mako guda kenan bayan da ƙasar Turkiya ta kakkabo jirgin yakin rashin mai samfurt wanda ya haddasa zaman daddare tsakanin ƙasashen biyu.
To za mu ji a cikin cikakkun labaran anjima kaɗan. Hukumar Custom ta cafke kayan fasakori na kimanin naira miliyan 100 a yammacin Najeriya.
A wannan dan zango da muka yi mun samu kimanin buhu 10,029 wanda kudin su ya kai naira miliyan 65,188,500.
To a Niger kuma yan Boko Haram ne suka kai hari suka kone wasu gidaje.
Gidan da dalai suka kawo hari sun kone gidaje da bada ni da kai na ban kone dakina sun kashe yau tun biyar an kone gidaje.
Haka kuma za ku ji cewa an kama Samba da Suki wanda tsohon mashawartin shugaban kasar Najeriya ne a lokacin mulkin Goodluck Jonathan. Amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya akwai shirin ma noma tushen arziki na Halima Jumrau.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon Prime Minister kasar Burkina Faso Mike Christian Kabore shine lashe zaben shugaban kasa wanda hakan ya bashi damar zama shugaban kasar dake Afirka ta Yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske. Jami'an hukumar zabe sun fada a daren jiya Litinin cewa Kabore wanda yake a zamanin mulkin Blaise Compaoré kafin sarba gari shine ya samu nasarar zaben shugaban kasar a karo na farko da kashi 53 cikin 100. A lokacin da yake magana bayan da aka fitar da sakamakon, Kabore ya yi alkawarin fara aiki cikin gaggawa. Cikin wani rahoton bidiyo da wani gidan talabijin ya nuna, an ga magoya bayan Kabore kan titina na murnar inda suke daga tuta tare da danna orar motocinsu. Sakamakon zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi Zeferin Jabure ya samu kashi 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kamfanin dillancin labarai na Faransa a cikin rahoton da ya turo daga Wagadugu ya ce Debere ya yi tattaki zuwa headquarter Kabore inda ya taya shi murna. Mutane miliyan 5 ne suka yi rajista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara 14 da suke nema su shugabanci ƙasar. Da farko an ayyana zaben cikin watan Oktoba bana, amma aka jinkirta shi a wani ɗan lokaci saboda juyin mulkin da bai samu nasara ba. Tun bayan samun 'yancin kan ƙasar a 1960, mahukunta ƙasar sun kai ga shugabancin ne ta wajen amfani da ƙarfi.
Kungiyar yaƙi da cin hanci ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta kiyasta kimanin mutanen nahiyar Afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da rashawa a shekarar da ta gabata. A wani rahoto da yake cewa yawancin 'yan Afirka sun yi imani cin hanci da rashawa na ƙara ƙazancewa, masu bincike sun yi tambaya ga mutane sama da 43,000 da ke nahiyar Afirka kan sanin su da kuma abin da suka sani game da cin hanci da rashawa. Kashi 53 daga cikin 100 na mutanen sun ce sun yi imani cewa cin hanci da rashawa yana ƙara ƙaruwa a ƙasashen da suke ciki musamman a watanni 12 da suka shuɗe. Yawancin shugabannin Afirka sun yi kamfe ne da daukar alƙawura na shawo kan hanci da rashawa matsalar da ta addabi mutane, amma da alamu har yanzu matsalar na ƙara yawaita a nahiyar ta Afirka. Da yawa mutanen da aka yi wannan bincike wanda aka yi samfari da su sun fito ne daga ƙasashen Afirka 18, kuma sun ce gwamnatoci ba sa tabuka komai ko kuma wani abin kirki game da maganar cin hanci da rashawa, musamman ma da yawa ga jami'an kotu da kuma hukumar 'yan sanda.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mako ɗaya bayan da ƙasar Turkiya ta kakkaɓo jirgin Rasha mai samfurin jet wanda ya haddasa zaman ɗaɗɗara tsakanin ƙasashen biyu, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi kira ga ƙasashen biyu da su kwantar da rikicin da ke tsakaninsu su fuskanci yadda za a kawar da rikicin ƙasar Siriya. Shugaba Obama ya ce, baki ɗayanmu muna da abokiyar gaba wadda take ƙungiyar ISIL, kuma ina son na tabbatar da cewa mun mayar da hankali kan barazanarta. Har ila yau ina mai son ganin mun mayar da hankali kan yadda za mu kawo daidaituwa ta hanyar siyasa a Siriya. A yau Talata dai shugaba Obama ya yi magana da shugaban Turkey Recep Tayyip Erdogan a taron kolin da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan ganawa dai ta zo ne mako guda bayan da ƙasar Turkiya ta kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha samfurin jet wanda ta ce jirgin ya shiga sararin samaniyarta. Ita dai ƙasar Rasha ta nace kan cewa jirgin bai shiga sararin samaniyar Turkiya ba, da kafa takunkumin tattalin arziki ga Turkiya. Obama a birnin Paris ya nana ta goyon baya ga ƙawayen Amurka.
A yau Talata ne hukumar lafiya ta duniya WHO ke hidimar ranar tunawa da kulawa da masu fama da cutar kanjamau mai kare garkuwar jiki wato AIDS, ta hanyar jaddada muhimmancin samar da magunguna ga mutanen da suke dauke da kwayar wannan cuta ta HIV. Hukumar kula da lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan 16 daga jimillar mutane miliyan 37 masu kwayar cutar HIV suke fama da ita suke haɗakar shan magungunan cutar, kuma ta ce amfani da waɗannan magunguna ita ce hanyar da za a iya yaƙar masifar a duniya. Hukumar ta ba da misalin rahotannin da ke nuna cewa mutanen da suka yi saurin soma shan magungunan jim kaɗan bayan da suka kamu da ƙwayar cutar ba lalle ba ne su shafa wa sauran jama'a cutar tasu. Kan haka ne hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ke ƙarfafawa mutane gwiwa da su je a duba lafiyarsu domin a san matsayinsu, ta kuma yadda in sun san matsayinsu za su fara shan magunguna ko kuma kulawa da kansu da wuri. Hukumar ta ce wannan kulawa kan iya kare mutuwar mutane miliyan 21 a dalilin cutar AIDS, kuma ta hana wasu miliyan 28 kamuwa da cutar daga yanzu zuwa shekarar 2030 idan Allah ya kai mu. Kun fasha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumar Custom ta Najeriya ta cafke wasu kayan fasakori na kimanin naira miliyan 100 a yammacin Najeriya. Wakilinmu Babangida Jibrin daga Lagos ya aiko mana da wannan.
Wannan kame dai kamar yadda controller mai kula da shiya ta daya na hukumar Alhaji Sani Madugu ya bayyana a hire da yi da manema labarai a nan Lagos, ya ce matakin ya biyo bayan rahotanni ne da hukumar ta Custom ke samu daga 'yan ƙasa na gari da ke tsegunta mata abubuwan da ke kaiwa da komowa akan iyakokin Najeriya. To ko irin kayayyaki ne hukumar ta Custom ta kama? Ga dai Alhaji Sani Madugu.
Kayayyakin da gwamnatin tarayya ta hana, ta ce kar a shigo da su ƙasar nan, waɗanda an haramta kawo su kayayyaki kamar su kaji da suka aka sa su a gidan ƙanƙara suka ƙanƙare, kayayyaki irin su talatalo mai ƙanƙara, duk waɗannan kayayyaki su an hana shigo da su, da kuma miyagun ƙwayoyi. Duk da muna da ma'aikata mai kula da ƙwayoyi da sauransu, mun samu nasarori masu yawa a cikin waɗannan 'yan kwanaki. Mun samu shinkafa wanda gwamnati ba ta hana kawo da ita ba. Ba hana kawo shinkafa ba, amma mutane sun tafi gefe suna ta kokarin sai sun shigo da ita ba tare da sun biya harajin gwamnati ba. A wannan dan zango da muka yi mun samu kimanin buhu 10,029 wanda kudin su ya kai naira miliyan 65 da 188 da naira 500 idan aka kammala biya musu haraji. Bayan nan mun samu kaji kankararru waɗanda an sa su a cikin na'urar sanyi sun kankare. Mun same su masu dumbun yawa wannan a yau din nan ne ma muka kona wadansu domin ba su da kyau da ci ga dan adam. Bayan wannan mun lallaba mun kama wasu motoci manya manya, wato motoci wadanda sai wani da wani mun kame su kwaya bi ne motocin, amma darajar kudin su ya kai naira miliyan 94. Bayan nan mun kama sabulun wanka da na wanki wanda aka tsallako da su ba tare da an biya musu haraji ba na naira 148. An tsallako da sukari mun kwace wannan siga mun ajiye shi a ma'ajiyar custom kafin gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin me za a yi da shi na kimanin naira 1854. Idan ka hada wa'annan kaya jimlatul jimlar su gaba ɗaya kayan nan ya kai na naira miliyan 187 da 1,300 da naira 700.
Hukumar ta Kwastan dai ta tabbatar da cewa tana gudanar da ayyukanta tare da sauran jami'an hukumar tsaro ta ƙasa da ke sa ido a kan iyakokin Najeriya. To koya batun shirin nan na asusun bai ɗaya da sabuwar gwamnatin Najeriya ta bullo da shi ya shafi ayyukan hukumar, ga dai Alhaji Sani Madugu.
A kowace rana ma'aikatarmu ta samu kuɗi tun kafin wannan doka ta gwamnati ta yanzu wacce aka bayar cewa a dinga zuba kuɗaɗen gwamnati a asusun gwamnatin tarayya. Mu dama shekaru da yawa da suka wuce wanda duk zai biya kuɗin ɗan kasuwa biya yake yi a bankuna, bankuna kuma a wannan a cikin daƙiƙa ɗaya ko biyu kuɗin sun shiga a asusun gwamnatin tarayya, bankin da ake kira Central Bank.
Hukumar ta Kwastan dai yana ɗaya daga cikin manyan hukumomin tarayyar Najeriya da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta sa ido a kai na ganin ta ƙara samun kuɗaɗen shiga, a yadda rahotanni ke tabbatar da cewa hukumar ta Kwastan ita ce ta biyu wajen sawo wa Najeriya kuɗaɗen shiga bayan ɓangaren man fetur. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To a gaida Babangida, sai kuma mu tafi jamhuriyar Niger, inda za mu ji cewa 'yan Boko Haram ne suka kai hari har suka kone wasu gidaje, wasu kuma suka rasa ransu ma.
Maharan sun iso garin na Gamgara a cikin dare, inda suka cinnawa garin wuta. Ga dai magajin garin Boso Alhaji Bako da ƙarin bayani a yayin da suka isa wajen.
Yanzu ba muna cikin Gamgara, mutum bakwai suka mutu, kuma motoci wannan 11 ne aka kone. A wannan yanzu dai ba mu yi bayan investigation sa wannan, tun da shi ko abin ga kin shato kin da an yi don waje shato babu ruwa a garin. Sun lalata shato, isa furanciyar ne mun suke ba kilo daya, don ta kama ne suka zo. Da wajen karfe 10:30. Mutanen garin ba su kashe ba, a san lokacin da suka zo su da yawa ne. To lokaci ma kuma ya kai za su kai shiga ma sun fara kuna wuta gidaje, sai na bayyana mutane za su tsaya sun kwana gidaje da yawa.
Ga kuma bayanin da wasu 'yan garin na Gamgara suka yi a game da wannan al'amari da ya cin musu.
Ya da dai misali karfe 10:30 ne. Ɗan sa'an nan suka dawo suka mamaye garin suka fara kakkanwa da wasu manyan bindigogi suka dawo.
Kamar yadda magajin garin na Boso ya shaida, sun lalata cibiyar ruwan garin. Ana kuma bincike kan rijiyoyin garin biyo bayan wasu 'yan garin da suka ce ruwan yana kumfa. Tamara Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To daga Niger din sai mu tsallaka mu sake dawowa cikin Najeriya, inda za mu ji cewa an kama Kanar Sambo da Suki mai ritaya kuma tsohon mashawarcin shugaban ƙasar Najeriya a lokacin Goodluck Jonathan akan harkokin tsaro. Na ji ta bakin lawyerinsa Barista Ahmed Raji, inda na fara da tambayarsa. To Barista Ahmed Raji, barka dai.
Barka dai Sannu.
Eh yawa, me ya faru? An ce an kama Sambo da Suki. Abinda ke faruwa shine wasu sun kira ni suka ce an kama shi Sambo da Suki ba tare da matakardar izini ba.
warrant. They didn't provide any, and they say that the director general wanted to see him, and they whisked him away.
Okay. Can I know an kama shiba izini?
Without warrant? That is correct.
Eh, gaskiya ne an kama shi ba izini haka ne?
Don't give to me.
Okay, so now as his lawyers,
me
kuke kokarin yi a matsayin ku na lauyoyin sa? Zamu bi diddikin abun sai mun ga yadda abun ya kaya domin ku an kama shi ba tare da izini ba, wanda kuma hakan ya saba doka.
We now that it was without warrant, we are waiting for what their next line of action will be, and in law they can keep him within 24 hours or maximum 48 hours. After that, then we know what to do.
Okay, so finally, do you know where he is now, right now? Like,
ba mu san inda yake ba, sannan kuma za mu bi mu ga yadda abin zai kaya. Amma dai za mu bi mu gano ina din yake nan da dai awa 24 zuwa 48.
So mun gode barista Ahmed Raji.
Oh, haka yake barista Ahmed Raji. Sai kuma mu koma dai Niger din. Mi dan yi kon gaba kon baya, inda zamu ji cewa an kaddamar da wani littafi a jamhuriyar Niger akan auren dole da kuma magana auren wuri.
Kungiyar UNFPI ta tsara wani biki na kaddamar da wani littafi mai kunshi da fasahohi da dabarorin yaki da auren gaggawa zuwa na dole ga kananan ƴan mata a burin kare su da matsaloli na rashin lafiya ko na morewa a rayuwa.
Dans la région de Maradi, 43% des filles qui ont 20-24 ans ont été mariées avant l'âge de 15 ans.
Malma Monique Kaskakina, wakiliyar kungiyar UNFPI a Niger, ke bayanin cewa kashi 43 na yawan ƴan mata daga shekaru 20 zuwa 24 aka yi ma'aure ko kamun shekaru 15. Kashi 44 cikin 100 na yawan mata ƴan shekaru 15 zuwa 19 duka sun samu ciki. Kashi kuma Niger ta hice a fadin duniya wajen auratar da ƴan mata da wuri-wuri. Hakan ke haddasa matsaloli masu dama irin ciwon fitsari ko kuma uwar danta su mutu yayin haihuwa.
Comme vous le savez, le Niger est le pays qui a le taux le plus élevé du mariage précoce au monde.
A sassa da madama Niger Maradi, su dai ƴan mata 56 ne suka samu wannan horo. A yayin wannan biki na kaddamar da wannan littafi, na tuntuɓa ƴan mata a cikin horon da suka samu daga UNFPI lafiyar matasa.
Sunana Ramata Abdullahi Mai Duma da Rufa. Sai aka koya mana horo da cewa ga illar arman dole abin da yake kawowa da kuma arman yarinta in yarinya ba ta isa ba. Malaman mu sun horar da mujewa arman dole yana sanya wa yarinya ta bi duniya ko ta kashe kanta ko kuma ta kashe miji. Shi kuma arman yarinta yana sanya yuyen hitsari ko kuma yarinya ta mutu ko dan ya mutu ko su mutu baki daya ko kuma sai an hasa ta a yaddo dan.
Sunana Wasila Ali, ɗan makarantar lafiya matasa Dan Isa. Na san incin kaina, ban yarda da aure da wuri, ban yarda da auren dole ba. Shekara ta 17, so nake yi sina kai 19 ko 20 yakin yin aure dan na san illolin da aure da wuri yake kawowa ko auren dole.
Daga cikin uwa ƴan matan su ma sun nuna alfano da jin dadin wannan mataki da aka dauka.
Da ban san kaina tunda wanda jahili ya bai san komai ba, amma duka ta waye.
Na so in mata aure nan da shekara bi dai baya dai ba ai aure ba ta kwatanta min, tace aure da huri matsala yake kawowa. Malaman makarantar su tace sai sun kai shekara ta 18 za a yi masa aure, kuma mun yi hankuri da haka nan sai ta kai haka nan za a yi mata aure. Karatun ta mun gode saboda ta samu karuwa, ta yi ilimi sosai, wanda wanda suka yi sai eze in suka rasa yadda za su yi da takarda sai aka yi mata takaranta ta kuma ta yi daidai. Wallahi mun gode.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia. Yanzu bari mu je ga Kartau. Halima.
Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku da wannan marice ta cikin shirin noma tushen arziki. To yau ma shirin yana da magaran kasar jamhuriyar Niger tare da wakiliyar muryar Amurka a yankin Tamar Abari da kuma sarauniyar noman da magaran Hajiya Aishatu Joel. Amma kungiya kungiyar da Hajiya Aishatu Joel ta yi ma Allah godiya ta kuma bayyana farin cikinta da yadda jama'a suka dubi kwazanta a gona suka yi mata sarauniyar noma a Damagaram. To bari in koma gehe guda in bar Tamar Abari da sarauniyar noma Hajiya Aishatu Joel.
Kamar hatsi ne kike noma ko kuwa kina harhada abubuwa da dama?
Ni komai shuka nake da ci, da hatsi, dawa, wake, gujiya, duka dai hatta da riɗi ni sawa nake, yalko riga, duka abin da ya shafi harkar gona sawa nake.
To kamar a noman da kike yi, kamar kina sa wasu fasaho'i na zamani ko kuwa a'a haka dai na gargajiyan ne kike tafiya da shi?
A'a, na miƙe da na gargajiya, kuma hadda na takin kaji da yake ina aikin kaji hallau. Kenan ina aiki da takin gargajiya. Ina ga abun ya riƙe. Kamar watar na samu hori kaɗan haka, to sai in haɗa haddin na zamani.
Kina amfani da takin zamani?
Da duka biyu ina yi.
Ganin cewa yanzu zamani ne, mai yawanci akwai fasaho'i daban-daban da kuma kamar harkar taki na zamani da kuma wasu hanyoyi na ƙara inganta noma. Su ma nan duk kina aiki da su?
Iyakar gwalgwado ina yi. Iyakar gwalgwado ina yi. Kenan ban nace ina yi duka, amma iyakar gwalgwado ina yi.
To ko yaya dangantaka ki take da kamar 'yan gidan gona wajen kamar neman ko wani gargaɗi haka ko wasu shawarwari haka na yanda za ki ƙara inganta nomanki?
To a yanzu dai da wuya, in na ta rikice mai ina zuwa in tambaye su, tunda komai ai ƙarin ilimi ne. Ƙarin ƙaruwa ne. In na ga abin da wanda ban gane ba, ina zuwa in tambaye su kuma su ba ni shawara.
Hajiya dai nomanta da take yi tana yin shi ne da fasaho'i irin wannan dai na gargajiya?
Na yi amfani da na gargajiya.
Kuma ana samun amfani sosai kamar yaya noman, kamar sakamakon noman naki yake?
To ai ta gamu ta rabu. Wataran ana samun rundamana mai albarka, wataran kuma ana samun damana kadaran kadahan, ba a ce duk kullun a samu. Wataran a haɗu, wataran a tashi.
Mali ana samu?
Ana samu, alhamdulillah ana samu.
To shi wannan amfani naki kamar kina kai shi kasuwa ne ki sayar ko kuwa?
Ni wannan wanda nake aikin da nake wannan gaba ɗaya na talaka ne nake. Ni ban taɓa aje kayan gona ba suka shekara, kuma ina yi ina bada. Wani mai ƙaramin ƙarfi bayyama ce, wani an mishi aihuwa bayyara go, wani an mishi mutuwa bayyada zawati. Kenan ni haraka ta duka ta taimako ce, ta taimakon talakawa, talakawa ban ce ba mai shi, a'a, talakawa da baye da shi yau, baye da shi gobe. To na hi taimaka musu da mai shi. Mai shi ma Allah ya kama mai shi, ya tabe a Hajiya akwai kaza inda rubashin ce Hajiya ba kana da shi kima, amma ni aiki na na talaka ne, rayuwa ta duka akan talakawa na bada ta.
To ita shi wannan aiki na noma da kike yi kamar yan gayya ne kike dauka wanda za su miki aiki?
Yan karkara ne, yan karkara ne nake dauka. Kenan ba gayya bace. To tunda kaman gayya ce, amma dai biyan su kake. Shi kuma dan kai yaran nan su rika zuwa yawon tabarada, kenan yaran na kauyen samari samarin nan sai in tsira su sai murka wani gyare-gyaren gona.
Bayan an ƙare tattara
ku? Bayan an ƙare fala. To haka ne.
Ganin cewa kin ce zaki tafi Turai, kamar kina kuma yawan zuwa Turai mijinki ma da yaranki a can, kamar baki da wani kamar niyya ko kuma tunanin kamar ki samu wasu fasaho'i ko wasu dabaru haka na zamani wanda zaki ƙara inganta noman naki ya ƙara zamowa na zamani?
Ai ka san, kin sani ban na san in yi magana in kasa yi da sata. Akwai ina da niyya abubuwa da yawa, amma na fi san sai Allah ya kama min nayi a gani a ƙasa tukun, kamar wannan aikin noma da nayi aka gani a ƙasa. To ina so ko ina da wasu abubuwan da zan ban na su umari, na fi san sai na aikata.
Yan uwana mata, ashe dai sana'ar noma ba sai maza ba, saboda haka mu tashi mu harka mu ɗauki garma da hortanya mu kama dajini ta noma. To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, sai kuma makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Aishatu Joel, sarauniyar noman jihar Damagaram, da Tamar Abari wadda ta tattauna mana da ita, da mai haɗa mana sauti Judy Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe, shirin matasa, wanda ni da Jamila Kabiru Fage muke gabatarwa.
To, an gaida Halima da shirin noma. Yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar email.
Zamu fara da sakon Isa Lawan Girgir, sakataren kungiyar zabi sanka da taimakon juna reshen jihar Yobe Nigeria. Kaji assalamu alaikum muryar Amurka. Yau take ranar masu dauke da cutar sida ko kanjamau ta duniya wanda majalisar dinkin duniya ta ware. Zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu da su ci gaba da bada tallafi ga masu dauke da wannan cuta. Da kuma fadakarwa domin a kawar da wannan cuta a doron ƙasa kwata-kwata. Yau ce ranar da majalisar dinkin duniya ta ware a kowace shekara don tunawa da masu fama da cutar sida. Muna kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimakawa masu fama da wannan cuta ta sida ko kanjamau da magunguna domin dogaro da kansu. Sako daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako. Taron dumamar yanayi da shugabannin duniya suka yi a Paris na ƙasar Faransa, Allah ya sa taron tsintsiya ne ba taron shara ba. Ganin an dade ana ruwa ƙasa tana shinyewa, har yanzu ba a kai ga cimma wata nasara ba. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Biyo ya fada dan Allah ku bani dama miƙa kukanmu na ƙarancin ruwan sha da ya addabe mu a ƙaramin hukumar Macina ga gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Wallahi gwamna, muna cikin mawuyacin hali akan matsalar ƙarancin ruwan sha a garin Macina. Don Allah ka gaggauta kawo mana dauki. Sako daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Ita kuwa Hadiza matar mai kayan miya Oji Kotas Gombe cewa ta yi, mu dai 'yan Najeriya muna goyon bayan a hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rubda ciki da dukiyar 'yan Najeriya ko mai girmansa. Daga ƙarshe sai wata fito daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuri. Suka ce, muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyali da kuma 'yan uwan shaharar ɗan wasan kwaikwayon nan mai barkwanci na harshen Hausa, Margayi ɗan wanzan na Sokoto. Ubangiji Allah ya ji ƙansa da rahama, ya karɓi baƙuncinsa, ya yafe masa kurakuransa, ya sa aljanna ce makomarsa, da kuma sanya albarka ga abin da ya bari. Amin.
Yanzu kuma sai mu je ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Tsohon Firaministan ƙasar Burkina Faso, Mike Christian Kabore, shine ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda hakan ya bashi dama zama shugaban ƙasar da ke Afirka ta Yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske. Jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya Litinin cewa Kabore, wanda yake a zamanin mulkin Blaise Compaoré kafin su raba gari, shi ne ya samu nasarar zaɓen shugaban ƙasar a karo na farko da kashi 53 cikin 100. Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta ƙiyasta kimanin mutane nahiyar Afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da rashawa a shekarar ta gabata. A wannan rahoto da yake cewa yawancin 'yan Afirka sun yi imanin cin hanci da rashawa na ƙara ƙazancewa. Masu bincike sun tambayi mutane sama da 43,000 da ke nahiyar ta Afirka kan saninsu da kuma yadda suke ganin cin hanci da rashawa. Kashi 53 cikin 100 na mutanen sun yi imanin cewa cin hanci da rashawa ya ƙaru da ƙasashensu cikin watanni 12.
To, madalla, da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na la'asar, sai kuma da daddaren Allah ya kai mu ciki har da wayar da za ku buga mu ɗauka a game da cin hanci da rashawa da kamakaman da ake yi. Kafin mu yi sallama, saƙon ta'aziyya ga injiniya mai gero makera kwanta gora game da rasuwar Esther Rabi'atu, Allah ya ji kanta ya kuma kyautata ƙarshenmu. A madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma injiniyanmu na yau Baba, sai wanda ya bada umarni Daniel Brown. Usman Kabarani a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.